sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 3 ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Maryam, dakarun Ukraine da na Russia sun bayar da rahotanni masu cin karo da juna da kowanne su ke nuna cewa shine ke rike da iko da birnin Bakhmut dake gabashin Ukraine. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kori 'yan jarida biyu na kasar Faransa sakamakon wallafa wani rahoto kan kisan gilla ga kananan yara a barikokin soji. Majalisar dokokin kasar Malaysia ta zartar da wani kudirin doka na cire hukuncin kisa a kasar yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi marhabin da matakin.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya soke babban hafsan hafsoshin sojan kasar General Salifu Modi ya kuma maye gurbinsa da General Abdu Sadiku Isa, matakin da manazarta ke kallo ta fuskoki daban-daban.
Canjin hafsoshin sojan yana tsammanin ta an yi shi don a kawo sabon ji na farko, na biyu kuma mutane na cewa tabbas shugaban Bazoum ya juma a tauye. Ya kasa yaya kan shi da abubuwan da ya gara da tsohon shugaban kasa Muhammadu Isufu.
Bayan haka za ku ji cewa a yayin wani taron buɗe baki da Sheikh Dahir Bauchi ya shirya a garin Kaduna, tsohon ministan wasanni a Najeriya Barista Solomon Dalong ya ce wasu 'yan siyasa na ƙara kawo rarrabuwar kawuna a Najeriya bayan zaben shekarar nan ta 2023.
Koke-koke da suka bi bayan zabe na bana suna da yawa, kuma sun dada raba kaunan mutane. Salin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabanni na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasar na ciki ba.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahoto akan ziyarar da shugaban hukumar kwana-kwana na Najeriya ya kai garin Maiduguri a jihar Borno biyo bayan aukuwar gobara a lokuta daban-daban a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asari ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun Ukraine da na Russia sun fitar da rahotanni masu cin karo da juna da yammacin jiya Lahadi dangane da birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, wurin da aka kwashe watanni ana gwabza kazamin yaki tsakanin kasashen biyu. Shugaban rundunar mayakan Wagner na Russia ya ce dakarunsa sun kafa tutar kasar Russia a babban ginin gwamnati da ke Bakhmut, kuma sun karbe iko da birnin a shari'ance. Rundunar sojan Ukraine kuma ta ce dakarun Russia na ci gaba da kai farmaki a Bakhmut, to amma dakarun Ukraine sun yi karfin halin ci gaba da rike iko a birnin yayin da suke dakile hare-haren abokan gaba da dama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum da yammacin jiya Lahadi cewa yanayi ya kazamta sosai a Bakhmut a jiya Lahadi din. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kori 'yan jarida biyu na kasar Faransa sakamakon wallafa wani rahoto kan kisan gilla ga kananan yara a barikokin soji. Gwamnatin ta mulkin soja ta Burkina Faso bata bayyana dalilan korar tasu ba. To sai dai a wata sanarwa, jaridar Liberation ta ce rahoton bincike kan wani hoton bidiyon da ke nuna sojoji suna kashe yara shine ya bata ran gwamnatin. Sajibu Maron shi ne daraktan kungiyar 'yan jarida da ba su da shamaki na yankin Afirka ta Yamma.
Military juntas have not hesitated to reshape the media landscape in order to better serve their interests.
Yace gwamnatocin mulkin soja ba sa wasa wajen sake fasalin kafafen watsa labarai don su yi daidai da bukatunsu. A lokacin da suka karɓi mulki a Mali da Burkina Faso da Chadi, gwamnatocin mulkin soji sun yi kokarin mamaye kafafen watsa labarai ta hanyar kakaba musu dokoki da takunkumai, har ma da kai musu farmaki da kama su. A yau Litinin kasar Philippines ta bayyana ƙarin sansanonin soja hudu da Amurka za ta yi amfani da su, wanda kusan yanin kadadin da aka shata a yarjejeniyar tsaro da ke da manufar ƙarfafa da daddan ƙawanci a tsakanin su. Faɗaɗa yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaron tana bayyana irin muhimmancin Philippines ga kasar Amurka wadda ta yi mata mulkin mallaka, wanda kuma ke zuwa daidai lokacin da ake samun kwarin wato karin damuwa kan ayyukan China a kudancin tekun China da kuma takaddama kan Taiwan mai cin gashin kanta. Yarjejeniyar wadda aka rattaba wa hannu a shekara ta 2014 a karkashin mulkin shugaba Barack Obama tana baiwa Amurka damar amfani da sansanonin sojin Philippines domin horarwa ta haɗin gwiwa da girke kayan aiki da kuma giggina wuraren aiki kamar titi da jiragen sama da adana mai da gidajen soji to amma kuma ba zama na dindindin ba.
To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A yayin da yake cika shekara biyu da ɗaɗa karagar mulki, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya soke babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Janar Salifu Modi inda ya maye gurbinsa da Janar Abdu Sidiku Isa, matakin da manazarta ke fassara shi a matsayin na sake jan ɗamarar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
General Salifu Modi wanda ya samu ƙarin girma a ranar Laraba 29 ga watan Maris na 2023 daga General de Division zuwa General de Corps d'Armée wato daga mai tauraro 3 zuwa tauraro 4 ya shafa shekaru sama da 2 yana shugabancin rundunar mayakan Niger. To sai dai haka kwatsam taron majalisar ministoci na ranar Juma'a 31 ga watan Maris ya bada sanarwar cire shi daga mukaminsa ba tare da bayyana dalilan daukar wannan mataki ba. Tene dai abin ya fara daukar hankulan masana sha'anin tsaro irin su Abbas Mumuni da ke kallon sa ta fuskoki da dama.
Canjin hafsoshin soja ina tsammanin an yi shi don a kawo sabon jini na farko, na biyu kuma mutane na cewa tabbas shugaba Bazoum ya juma a tauye ya kasa yaya kanshi da abubuwan da ya gara da tsohon shugaban kasa Muhammadu Isufu. Na uku Salifu Modi an aika shi ya ga shugaba Hasmi Goita sun ga abubuwan da sun ga mu juna bai da injin gain wani abu da ba wanda ba zuma aika shi ba ko kuma samu sauyin aqida bayan sun haɗu da shi da Hasmi Goita don wannan abun kamar yanda wadansu suke gani ya ba shugaba ƙarfin gwiwa ya kai shi General de Corps d'Armée ai mai abun da yake su kuma a rabu da shi ba cikin rigima ba.
Matashin hafsan soja Janar Abdu Sidiku Isa ne aka naɗa don maye gurbin Janar Salifu Modi. Sabon komandan rundunar mayakan na Nijar sananne ne a aikin soja kafin a bashi wannan mukami shine babban sufetar rundunonin sojoji da ta jami'an tsaron jandarma. To shin kowane irin kalubale yake gabansa? Editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa shine magatakardan kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro RGPS.
Kalubalen da ke gaban shi su ne kalubale waɗanda ke gaban duka wani babban soji ko kuma wani babban mahukumci yanzan ƙasashenmu na yankin Sahel, ƙasashe kamar su tamu nan jamhuriyar Niger da Burkina Faso da Mali shekara da shekaru da ke fama da ta'addanci. To abin ya kai yanzu inda ya mahita daga wannan ƙasashe hudu da aka sani ya fara kwararren ƙasashen bakin teku kamar su ƙasar Cote d'Ivoire, ƙasar Togo, ƙasar Benin da kuma ƙasar Ghana.
A cewar Abbas Mumuni, kyawawan sakamakon da ake fatan samu bayan waɗannan sauye-sauye abu ne da ya danganta daga wasu muhimman sharuɗan da ya kamata a yi la'akari da su.
Na farko shine lalura ta tahiyar da a nazarta a tsara a tahiyar da harkar yaƙi a filin daga. Na biyu ya kamata a tishi shugaba musamman hafshan soji yana da iko bisa ga duk abin da a ƙarƙashin shi ko sojawa ne ko kuɗi ne ko menene da an kasa a ƙarƙashin shi kuma a san tabbas wannan ikon ana jin shi. Wannan abubuwa suna da muhimmanci wajen ta yadda harkar yaƙi a filin daga.
An yi katari gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso a ƙarƙashin shugabancin Kaftan Ibrahim Traore ta aiwatar da makamancin wannan canji na shugabancin dakarun tsaro inda aka sallami komandan rundunar mayakan ƙasar daga mukaminsa a ƙarshen mako. A take aka naɗa Colonel Celestin Sempore a wani lokacin da ƙasar ta ƙaddamar da manyan samame da nufin ƙwato yankunanta da ke hannun 'yan ta'adda. Sulai Bumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To majalisar dokokin kasar Malaysia ta zartar da wani kudirin doka a yau Litinin na cire hukuncin kisa a kasar yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi marhabin da ƙuri'ar da aka kada a zaman wani muhimmin mataki da zai yi babban tasiri a wasu wurare a kudu maso gabashin Asia. Hukunce-hukunce kan laifuka da dama da suka hada da kisan kai da safarar miyagun kwayoyi a can baya sukan zo ne da hukuncin kisa kai tsaye ba tare da baiwa alkali wani zaki ko dama ba. Sabon kudirin dokar bai soke hukuncin kisa ba, to amma ya baiwa alkali dama a maimakon kisa su ba da zaman kaso, wato zaman gidan kaso na tsawon shekaru 30 zuwa 40 a karkashin wasu sharuɗa da yake jawabi a zuwan majalisar wakilan Malaysia. Mataimakin ministan shari'a Rampal Singh ya ce ba za mu taba kawar da kai kan muhimmancin yancin rayuwa na kowane mutum ba, to sai dai har yanzu kudirin na jira amincewar majalisar dattawa, amma kuma ana tsaron cewa zai sami amincewar ba tare da wata adawa ba.
To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tsohon ministan wasanni a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, Barista Solomon Dalong, ya ce kalaman da wasu 'yan siyasa ke yadawa bayan zaben shekarar nan ta 2023 sun ƙara rarraba kawunan al'umma a Najeriya, kuma akwai buƙatar ɗaukar mataki. Dalong ya bayyana hakan ne a lokacin wani taron buɗe baki da Sheikh Dahir Bauchi ya shirya a garin Kaduna a jiya. Shi ma babban malamin ya yi kira a kan buƙatar haɗin kan Najeriya a wannan lokaci. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Barista Solomon Dalong, wanda ke jawabi a gidan shahararren malamin addinin Musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi a lokacin taron buɗe baki tsakanin Musulmi da Kirista a garin Kaduna, ya ce wajibi ne dai Musulmi da Kirista su zauna lafiya da juna.
Yau mun zo shan ruwa ne, kuma bana mun zo da dogon buri. Na farko wannan zumunci domin tabbatar da zaman lafiya da kawo fahimta da neman gina daurariyar dangantaka tsakanin Musulmi da Kirista a Najeriya. Bana mun zo ne mu ga wayan Najeriya cewa ya zama dole ne mu yi zaman lafiya da juna. Ubangiji Allah ya halice mu addinai daban-daban, kabilu daban-daban, ya kuma albarkace mu da kasa ya hada mu a wuri guda ba kuskure bane. Bana an gama zabuka lafiya amma da sauran kura baya. Koke-koke da suka bi bayan zabe na bana suna da yawa, kuma sun dada raba kaunan mutane. Salin nan irin kalmomi da ke fita a bakunan shugabane na siyasa bai nuna cewa sun fahimci halin da kasa na ciki ba. Bambancin addini wanda muka bar daga baya, yanzu 'yan siyasa sun je sun rungumeta sun kawo ta cikin siyasa.
Fitaccen malamin addinin Musulunci nan Sheikh Dahir Usman Bauchi, wanda ya saba jagorancin buɗe baki tsakanin Musulmi da Kirista a gidan shi da ke garin Kaduna, ya ce shugaban da zai kawo zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban shi Najeriya ke da bukata yanzu.
Siyasa haɗa kan jama'a su daban ne, ita ce kyakkyawan siyasa, a haɗa kan ƙasa, a ji daɗin zaman lafiya. Uwar mu ɗaya, uban mu ɗaya da barku Adam kenan da Hawwa'u. Sannan kuma daga baya muka zama kabilu daban-daban, ba don mu yi faɗa ba, a don mu san juna. Mu taimaki juna ba don mu faɗa ba, saboda haka duk wanda shugaban da zai kawo tunanin zaman lafiya ya yi shugaban da zai kawo tunanin rabuwa da faɗa da neman haƙƙi da zaɓe. Idan an yi zaɓe irin wannan, idan mutum ya ce bai daidai, yana da dama ya je kotu ya gaya musu ga abin da aka yi, ga abin da yake akwai, ga abin da yake akwai. Idan yana da gaskiya nema masa gaskiyarsa, in ba shi da gaskiya ba shi haƙuri don a samu zaman lafiya a saurari gaba. Allah ya ba mu lafiya, zaman lafiya a Najeriya. Allah ya haɗa mu a Najeriya.
Pastor Yohana Buru na cikin manyan malaman addinin Kirista da suka halarci wannan taro na shan ruwa.
Mun zo mun sami uba kuma kakanmu shi shehi da kuma shi tsohon minista, sauran musulmai da Kiristoci suka haɗu a nan duka. Muna godiya Allah da wannan babban zumunci da muka je da mun yi tare. Allah shi ba mu zaman lafiya a kasan nan. Allah ya sa mu yi tunani mu gane cewa wurin suke kokari su hana mu zaman lafiya, yaudara mu suke yi, cutan mu suke yi. Don Allah, wurin da musulmai suka bata wa Kiristoci rai ko suka yi musu laifi,
dan Allah ko Kristoci ina roƙon ku ina kuke a duniya ku yafe haka ma ga musulmai mu yafe a juna duniya muka saba junan mu domin hakuri da harshe suna nan tare da juna amma sukan saba juna amma ba su rabuwa
manyan malamai da mabiya addinin musulunci da Kristoci ne dai suka halarci wannan taro daga sassan Najeriya daban-daban kuma bayan cin abincin bude baki kala daban-daban sun yi wa Najeriya addu'o'in ci gaba Isa Lolikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
A gaida Isa Lawal Ikara to yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya inda shugaban hukumar kashe gobara ta kasar Mr. Ololajaji ya kai ziyarar gani da ido garin Maiduguri dake jihar Borno bayan aukuwar mummunar gobara da ta lakuma shaguna sama da 1015 a baya-bayan nan Mr. Jaji ya ce hukumar za ta dauki matakan da suka dace don hana aukuwar hakan nan gaba daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabiyu
Shugaban yan kwana-kwana na kasa wato dake tarayyar Najeriya Mr. Ololajaji ya zarci jihar Borno na ganewa idanunsa din hasaran da gobaran ya haifar da kuma yi alƙawarin magance aukuwar hakan nan gaba a cikin wata guda dai an samu tashin gobara daban-daban guda uku a manyan kasuwanni da kuma wasu shaguna hada da sansanonin yan gudun hijira guda biyu wanda dukkaninsu ya auku a jihar Borno sai dai mafi girma shine babban kasuwar Litinin wanda aka fi sani da Monday Market wanda aka ce an samu asaran kusan shaguna 12 da wutan ya kone kurmus an dai samu tashin gobarar na farko a kasuwar Litinin din ranar 26 ga watan Fabrairu wannan shekara wato 2023 wanda ya haifar da mummunan asara ga yan kasuwar mai jinyo hankalin duniya baki daya
I'm here today to commiserate with the government and the people of Borno state for the outbreak of fire that happened
yace nazo nan ne yau don jazanta ma gwamnati da kuma mutanen jihar Borno saboda waɗannan tashin gobara da aka samu yace wannan mummunan gobara ne da ya auku kuma ba abin da za a yi fata bane ya sake aukuwa dukiya mai dimbin yawan gaske na miliyoyin naurori ya kone kurmus
the traders except by the god of almighty some may not be able to recover
Mr. Daji yace waɗannan yan kasuwa in ba dan da taimakon Allah ba za su iya maida asaran da suka yi ba
this kind of inferno is preventable it's actually preventable
yace kuma irin waɗannan gobara ana iya kare aukuwarsa dan a dan gaskiya abu ne wanda za a iya karewa in muka amfani da kananan sharudin da ake gindaya mana
maybe carelessness or any other thing may happen which I believe that my officers will be able to give the adequate reports but this is a very large massive destruction
Mr. Daji yace ku ganganci ko kuma wani abu da zai kan iya faruwa wanda ina da yakinin cewa jami'ai na za su iya bada rahotanni akai kamar da ya kamata yace idan ka duba wannan babban asara ne da ya auku sakamakon wannan gobara na dimbin miliyoyin dukiya an tambayi babban jami'in kwana-kwanan ko me yan kasuwan ya kamata su yi saboda kare kansu don aukuwar irin wannan iftila'i nan gaba sai amsa da cewa
one of the solution is number 1 the traders should be cautious of fire
yace abu na farko waɗannan yan kasuwa ya kamata su maida hankalinsu don duk wani abin da ya danganci wuta saboda idan ka maida hankali zaka iya sanin cewa gobara na iya aukuwa kowane lokaci kuma tabbatar cewa an samu da dukkanin kayan kashe wuta musamman ma mafi sauki a cikin su abin da ake kira fire extinguisher to ko me sauran yan kasuwan ke cewa ne game da wannan itilai da Allah ya jarabce su da shi
Aliyu Mamme muna kiran gwamnati da ta taimaka ma ta yi tallafi a gare su tallafin gaggawa saboda gashi an shiga watan Ramadan ina so ga gwamnati ta yi tallafi a gare su ta taimaka
yawa ya sunan malami
suna Suleiman Muhammad Usman so muna neman alfarma wajen mai girman gwamnati ya mana taimako ya gyara mana kasuwar ya shiga hanya wanda karfe su kadan na dan taimaka musu
sai man ce kaman shagon mai gidan ka ta bugo
eh shagon mai gida na ya kone shagon shi biyu ne a ci duka biyu sun kone
wasu yan kasuwa kenan ke jawabi game da wannan iftila'i da Allah ya jarabce su da shi da kuma ke kiran gwamnatoci da kawo su dauki da gaggawa Haruna Daudabiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa daje
ku sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkwa dan adam a makonni biyu da suka gabata mun kawo ku hirar da muka yi da Hamisu Haruna wani malamin ingilishi a jami'ar Alƙalam dake Katsina wanda kuma ya kai ziyara aiki a kasar Amurka a wannan shiri za ku ji karshen tattaunawar da malam Hamisu Haruna yayi da abokin aiki na Sarfilu Hashin Guma a lokacin wancan ziyara da ya kai kasar Amurka
to ka zagaya a nan birnin Washington DC ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajiyon koyarwa haga yanda ake koyarwa menene bambancin yanda ake koyarwa a nan Amurka da yanda ku kuke koyarwa a gida
na ji dadin wannan tambayar da ka yi min domin yana daya daga cikin abin da muka zo koya shi ainihin taken shi wannan program din da muka zo shine social and emotional learning ma'ana integrating social emotional learning in English language classroom yadda za a samar da wani yanayi da dalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau domin ya samu ya koyi wannan yaran wanda idan muka duba a Najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abun muke ba a yin abin da ya kamata jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a Najeriya idan ka duba za ka gani har wani disciplinary master muke da shi ma'ana mai horarwa malami mai horarwa wannan yasa dalibi zai ji yaro zai ji in ka ce masa ta shiga ta makaranta zai ce ba zai je ba ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa saboda me ya san daga ya je duka ne in ya makara duka ne in ya waye duka ne komai duka ne wannan psychological yana taba tunanin yaro sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatun yana taba shi domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau to zai koyi karatu ko kai ne zaka samu da yanayi mai kyau ba abin da za a baka ba koya ba wannan ne dalilin da yasa in muka je wata kasar zaka ga in Najeriya suna samun ci gaba sosai suna excelling saboda me saboda an samu su da yanayi mai kyau so wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya domin a cikin makarantun da naje akwai Montgomery College da muka je exactly wanda a wannan college din na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai
wani irin yanayi ne wannan
misali zaka ga idan ka je aji zaka ga akwai friendliness akwai abota akwai kyakkyawa alaka tsakanin malami da dalibi sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna career talk wanda mu career talk da muke yin sa muna yin sa ne iya karshen semester kadai ko in ce
wato malami ya ringa tattauna dalibi kan tafarkin da yake son kuma aikin da yake son
aikin da yake so yayi sannan kuma ya kara taimakon sa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara a kan wannan abin da yake so yayi sannan za ga shi kansa yanayin environment din is highly conducive idan nace highly conducive ina nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za ka koyi abin da ya kamata koya
saboda yanayin gurin akwai nutsuwa
akwai kuma akwai kayan kuma aiki da ya kamata ayi so kamar yadda na faɗa akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya especially abin da ya shafi kuɗi amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation ba inda bukatar sai naje nace principal ko headmaster ya bani kaza da son koyar da kaza da waya ta kade zan iya downloading dan abu da bai fi sakan minti biyu ba MBB ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa ukunna dalibai akwai MP3 din nan da ake amfani da ita wanda idan ka dora ta ka kunna ta duka dalibai za su iya ji akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session wato abin da zai baka mamaki a shekara ta 2020 akwai wani horarwa da nayi a nan Kano na tara malaman turanci akalla guda 60 waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da dalibai
dabarun koyarwa
dabarun koyarwa wanda muka gabatar da shi a American Corner wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba su da ilimin ba amma hanyar da za su bi wajen engaging wajen interacting da dalibai wajen mu'amala da daliban shine abin da yake ba su matsala saboda haka malami zai cika allo dam
da rubutu
sannan ya ce dalibai su kafa in suka fadi ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe
shine lecture na sun da ya koyar wannan na wannan
ya riga gama da wannan amma abin da zai baka mamaki mun yi wannan workshop din na iya kwana ɗaya ne muka koya musu ɗan dabaru ne da za su ringa yi wallahi abun mamaki irin responses da na ringa samu daga gun malaman da ita na ba su activities na cewa idan sun je muna so su nuna musu su nuna mana yadda suke koyarwa a da
da kuma yadda suke koyawa yanzu
bayan sun koyi
bayan sun koyi wannan abubuwa wato hotuna da video da suka turo man daliban zai burge ka daliban an yi grouping din su an ba su activities kusan kowa ya shirya lalle da gaske yana son ya karatu menene ya jawo ba wani abu suka yi amfani da shi na kuɗi ba a dabarun koyarwar ne suka canja duk lokacin da ka aje dalibi ya aji kace za ka koya masa karatu awa daya awa biyu awa uku ba ta da ya ba da komai ba dole zai ji ya gaji da abu amma kan ne cewa shi ma yana daga cikin ma'ana yana daga cikin mutanen da za su iya koyarwa ma'ana yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa mu kan malamai da muke ba wai mun san komai bane kamar yanzu misali da muke malamin jami'a akwai dalibin za ga yafi ka ilimi yafi ka komai amma Allah ne ya baka wannan damar naka koyar da shi so ya kamata ka nuna shi ma yana da muhimmanci ra'ayinsa yana da muhimmanci perception din sa yana da muhimmanci tunaninsa yana da muhimmanci ma'ana ya zamanto mun dauke koyarwa daga teacher centered approach to learner centered approach ya zamanto mun fi mai da hankali akan su daliban domin duk lokacin da ka jawo dalibi kusa da kai ka nuna shi ma ya bada gudunmuwarsa a ciki shi wannan shi zai sa ya fi koyan abin yadda ya kamata
wato ri a nuna dalibi yana tsoron malami wannan ba hanya bace ko dabara ta koyar dalibi ba
ba hanya bace hasali ma hanya ce ta koyar dalibi daga abin da ya kamata
saboda wani lokacin zaka ga cewa dalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka fada ajin sa to kafin ma ka shiga ana ce ma an ka shiga zaka fada ajin sa
masu raro anan ne kuma shirin namu na wannan mako sai daga aya sai mako na gaba zaku ji mu da wani sabon shirin a madadin Sarfilu Hashim Gumal da kuma bakon namu Hamisu Hamisu Haruna sai kuma jami'ar da ta bada umarni Juli Leila Crusher na ku abin yaji furin ke cewa huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba
to madalla yanzu ko bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne baban dimamman kace muna ba da shawara zuwa ga zababben gwamnatin jihar Kano mai jiran gado Abba Gidagida da ya tashi tsaye wajen hada kan al'ummar Kano da abin da zai kawo ci gaban jihar ya gujewa yin ramuwar gayya Allah ya sa mu dace amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Ayuba Isa garin Noma kace a gaskiya talakawan Najeriya muna cikin wani mawuyacin hali a lokacin azumi saboda matsalar rashin kuɗi da kuma tsadar rayuwa Allah ya kawo mana sauki amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayi ne daga Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbin Najeriya kai ko cewa kai muna yi wa dakarun sojan Niger fatan alheri akan nasara da suke samu na murƙushe wani gungun yan ta'addan Boko Haram a ƙasar Niger muna fata Allah ya karawa jami'an sojan Niger da na Najeriya baiwa da nasarar murƙushe yan ta'adda a duk inda suke a fadin Afirka to ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
to yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan
sunana Abdulrahman Banjadi insha Allah almajiri nake wanda ke karantar da alkur'ani a cikin garin Kwanni a masallacin Juma'a na margayin Mallam Salisu Na'ata lalle ita salat tarawih sallace wacce take da ma'ana mai yawa a cikin addinin mu na musulunci domin tana ɗaya daga cikin sunnoni masu girma wanda Annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kodaitar da sahabbai ne da al'ummarsa gaba daya tunda Annabi yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam Annabi ne yace duk mutumin da yayi tsayuwar ramadana ma'ana tsayuwar ramadana shine wannan kiyamul layl din nan yana daga cikin tsayuwar ramadana kenan asara ce babba ga al'umma wanda take wadda bata da iyaka babba asara a ce ramadana ya huce mutane babu ruwan su da salloli na kiyamul layl wallahi babba asara ce domin yana daga cikin abinda Annabi ya kwadaitar da sahabbai ne akan sa yace wanda yayi tsayuwar ramadana shine mai imani kuma yayi dan ya samu lada washin Allah sai Annabi ya ce gofira lahu Allah ya gafarta masa ma taqaddama min zambihi abinda ya gabatar na zanuban shi duka Allah ya yi mai su to kaga kenan akwai babban tadewa ga mutanen da har ramadana ya huce ya samu su zuwa masallaci so ɗaya ko so biyu gaskiya akwai asara akwai tadiya babba
To ma sauraro a nan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Grayson wadda ta hada shirin da ma engineer Mobile ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.